ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زام شكبة عند مكتايا وأن لسافينا مدارج السالكين ما لينا مغانا أكام أبن دي شافي واتو شاوا وان تبيو كو جاران تبيو وان دا تراتين دي غباتا يا تاسو دا واتا تنبيان شواشين حالي كو تبيئة معنا أبني دا أكي إيا سامنسا معنا أوجي كو كما abu ne wanda yake tare da mutum, ma'ana shin hali tare da mutum yake ko kuma za a iya koyan sa. To malai yace idan mai tambaya yayi wannan tambayar, kuntu zan bashi amsa sai na ce yumkinu an yaka akabiyan bitakhalluqi wa takallu, yace zai iya yuwa mutum ya koyi wata dabi'a, ma'ana wajen dabi'antuwa da wannan dabi'a din, ko kuma wajen matsakai. Idan mutum ya matsakan shi zai iya koyan wani hali. Yanzu kamar misali, mutumin da yake so ya koyi kyauta zai iya koyan kyauta amma zai ya matsakan shi, in gane ko? Saboda haka ana iya koya. Yace hatta ya tsira lahu sajiya, har sai abin nan ya zo ya zama mishi jiki, wa malaka, kuma abin ya zama kamar ya mallake shi ne. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam li ashajji abdil qais radiyallahu anhu, wasu tawaga ne shekarar da Laraba kai ta zuwa suna yin mubaya'a suna shiga musulunci, to akwai wani jagoran wato wata kabila da ake kiran shi Ashaj, ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanansa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa, inna fika la khuluqaini yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal ana, ce lallai kana tattara da wasu dabi'u guda biyu wanda Allah yake kaunarsu, ana kai mutum ne mai wasu dabi'u guda biyu da Allah yake so. Sai ya ce wani dabi'u ne waɗannan? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ilmu shi ne kamewa, ma'ana da danne zuciya, mutum ne mai haƙuri, wal-anatu da kuma jinkiri, bai gaggawa cikin al'amuransa. Ce to waɗannan dabi'u kana da su kuma Allah yana kaunarsu. Sai shi mutumin da aka gaya masa haka sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, a khuluqaini takhallaqtu bihima au jabalani Allahu alaihima, shin waɗannan ɗabi'un ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an halicce ni ne da su ko kuma a'a ni ne nake siffantuwa da su? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, bal jabalaka Allahu alaihima, Allah ne ya ɗabi'antar da kai akan wannan halaye, ma'ana ba wai kai ne ka koyar da kanka ba, wannan Allah ne ya sanya masa. Kenan wannan ya nuna cewa mutum yana iya tun asalin shi Allah ya halice shi da wata ɗabi'a, kuma ya nuna cewa akwai ɗabi'ar da mutum yake iya koyanta a cikin rayuwa. Mutum yana iya koyan haƙuri ai, ko in mutum bai da haƙuri, misali in ya kasance bai aure ba za a ce to ya aure, in ya aure za a ce to duk inda ya za a ce masa ba sai ya haƙuri, duk zafin shi wani lokacin sai ya yi haƙuri. To kaga wannan haƙurin koyar sa yayi, dole koyar sa yayi. Amma misali in dai za ka zauna da wani, dole sai ka yi juriya da haƙuri. To kaga ko da mutum bai da haƙuri zai iya koyan haƙuri a irin wannan. Faƙala, to shi buɗan bakinsa da aka gaya masa haka sai ya ce, alhamdulillah, ina godiya ga Allah alladhi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu, wanda shi Allah nan da ya ɗabi'antar da ni akan wasu ɗabi'u da Allah yake son sa da manzansa. Malam sai ya ce, to fadalla ala anna min al-khuluqi, wannan yayi nuni akan cewa akwai ɗabi'a da ta kasance, akwai halaye da ya zama ɗabi'a ce ta mutum. Da haka za ka ga wani za a iya haifan yara 'yan biyu, za ka samu ɗayansu bai da magana, mai haƙuri ne, ɗayan kuma mai faɗa ne. To haka wannan ba koya ba ne, yawanci in an fi samu a waɗanda suke kama a yara ƴan biyu sai ka samu wani yana da siffa ta sassauci ɗayan kuma yana da siffa gila mara sassauci zaka samu in ɗayan mai haƙuri ne zaka samu ɗayan na da fushi amma zai wahala ka ga dukkansu kuma suna da wannan ɗabi'ar guda ɗaya zaka samu ɗaya na da wannan ɗaya na da wannan zaka samu ɗaya mai yawan faɗa ne ɗaya ba mai yawan faɗa ba ne to wannan abu ne da Allah yake halittan ɗan adam a kansa yace wa ma huwa muktasab akwai kuma halin da ake koya eh mutum yana iya koyan hali kamar yanzu mutum in ya shiga hanyar neman ilimi dole sai ya koyi hakuri dan duk yanda ya kai dole sai ya hakura kafin ya samu ilimin kuma sai ya zama mai juriya in bai da juriya ba zai iya neman ilimin ba dan haka yana tafiya ne a cikin neman zai dinga wannan juriya saboda haka waɗannan abubuwa ne da mutum yana iya koyan su yace to daga cikin abin da yake karfafawa kuma mutum ɗabi'unsa su kyautata shine yawan addu'a da roƙon Allah shi yasa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake Allah yayi rantsuwa cewa yana kan ɗabi'u kyawawa domin tunda aka yi halitta ba a yi mai kyawawan ɗabi'unsa ba kuma ba za a yi ba bayan ba babu wani mai kyawawan ɗabi'u irin na manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ya kasance ya ƙulu yana faɗa fi du'a'il istifta yayin da ya shiga sallah kafin ya fara sallah yakan yi shiru yana addu'a ta bude sallah ta shimfiɗa daga cikin abin da yake faɗa yana cewa Allahumma hadini li ahsanil akhlaqi ya Allah ka shiryar da ni ga kyawawan ɗabi'u la yahdi li ahsaniha illa anta ba mai shiryar da bawa ga wannan kyawawan ɗabi'un sai kai Allah wasrif anni sayyi'aha Allah ka dauke min munanan ɗabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba mai dauke munanan ɗabi'u sai kai Allah madaukakin sarki to kaga irin wannan addu'ar ya kamata mutum ya rike ta da karfin gaske musamman in ya san yana da wasu ɗabi'u waɗanda suke shi ma ya san yana da su din wanda ya san yana da yawan fushi ko wanda ya san cewa shi ba mai haƙuri ba ne ko mai yawan faɗa ne to ire-iren waɗannan addu'o'in su ne za su taimake shi tare kuma da kiyaye duk abin da zai kawo mishi fushi din akwai hanyoyi da yawa na gusar da fushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya yi fushi in mai tsananin fushi ne idan aka bata mishi rai to in yana cikin halin fushin in ya ji yana tsaye ne to ya zauna domin yana tsayen zai iya kai hannu amma da ya zauna abin zai sauka in ya zauna din ya ji har yanzu dai bai gama fushin bai tafi ba ya ce to ya kishingida in ya ki tafiya to ya ɗebi ruwa ya yayyafa ma'ana ya yi alwala domin mafarin fushi shine daga shedan ne domin shedan an halicce shi daga wuta ne kuma ita wuta ɗabi'arta shine tana haɓaka ne da haka tana hauhawa sai ta dinga ɓata abu da haka da zaran shedan yana so ya tunzura mutum sai amfani da wannan ɗabi'ar tasa ta wuta kuma ba abin da yake kashe wuta sai ruwa da haka da ka ji an ɓata ma rai a gida ko iyali ne ka ji ta ba wani abu to shikenan je ka samu ruwa ka yi alwala ka yi nafila biyu sai ka ji duk abin ya tafi ya rabu da kai amma in ka tsaya ka ce za ka tsaya a tsaye sai ka ga an fara nuna hannu daga nuna hannu kuma za a kai hannu to sai abu ya lalace da haka in kana tsaye ka zauna in kana zaune abin ya ƙi ka ɗan kishingida in ya gagara ka yi alwala in ka yi alwala ba abin da nake magance shi fiye da alwala to sai kuma waɗannan addu'o'i dan haka addu'a ita ce makarin mumini sai yace fa zakara al-kasb wal qadar dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci duka ɗabi'un guda biyu wallahu ta'ala a'lam mala yace Allah shine mafi sani sai ya ci gaba da bayani yace ne lissafi yace al-khuluqu ma yarju ilayhi al-mutakallifu min na'tihi in an ce al-khuluq hali ko ɗabi'a shine abin da yake komawa na wanda mutum yake siffantuwa da shi wannan shine al-khuluq shine hali yace ai khuluqu kullu mutakallif fa huwa mashtamalat alayhi min nu'udihi ɗabi'ar duk wani wanda yake bawa ne ko kuma halitta ne shine siffofin da suke kewaye da shi ma'ana ita ce ɗabi'arsa idan kyawawan siffofi suka lulluɓe mutum to ɗabi'unsa sai su zama kyawawa idan munanan siffofi suka lulluɓe mutum suka kewaye shi sai zama ɗabi'unsa sun munana Allah ya tsare mu yace fatakallubuhu yarudduhu ila khuluqihi, dan haka yanayin sa ne zai iya kai shi zuwa ga wannan dabi'u, kaman yanda wani yace inna takalluqa ya'ti duna khuluq, cewa wato dabi'u ma'ana halayen da suke kewaye da mutum sune suke tasiri a dabi'unsa, ngane ko abubuwan da suke kewaye da shi. Wasu ma malamai sun wuce kusan bayanin su ya wuce iyaka, yana cewa hatta wato yanayin da kake zauna a cikin sa yana tasiri a dabi'arka. Ba haka samu mutumin da yake rayuwa a garin zafi, zaka samu yana da zafin nama, zaka samu yana da taurin fushi, sabani wanda yake zama a garin sanyi, zaka samu wannan dabi'ar ta wannan wajen tana tasiri a kansa. Amma wannan karkace wai ka'ida ce, wannan hasashe ne irin nasa, bincike ne, Ibn Khaldun ne ya faɗi wannan, wanda shi ya karanti yanayin mutane ne ke cewa zafi yana da tasiri kamar yadda sanyi yake da tasiri. To amma maganar shi wani bangaren haka ne, amma ba gaba ɗayan ta ba, ngane ko? Kana iya samun kuma mutum a garin sanyi ya fi na garin zafi zafi, ka samu kuma wani a garin zafi ba inda kai shi zafi ya fi kuma na garin sanyi sanyi. A yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai yanayin da ya taso yanayi ne na zafi, amma kuma ya fi kowa kyawawan ɗabi'u da sanyi. To kaga wannan yana tunkuɗe cewa nan ka'idar ba wai ka'ida bace ta dindindin, dan wani daga ya ji aya sai ce ai malamai ma sun ce kaza, in ba kiyaye ba ma sai ce ai an ce ma, ai addini ma ya ce duk wanda yake garin zafi mai yawan fushi ne, la ba addini bane faɗa, kuma ba dole ya zama wannan ka'ida bace, an gane ko? Amma dai yana da nashi tasiri. To wani kuma yake cewa yuradu min al-qalbi nisyanikum wa ta'aba ittiba'u 'ala an-naqili, cewa zuciya tana so ta mance da ku, yana waƙe ni, yake cewa amma ɗabi'a ta ki ta yadda da haka, kenan ko da mutum zuciyar shi komai yanda yake so ya canja ta, in dai ɗabi'unsa da suke kewaye da shi suna da tasiri akan shi, to wannan zuciyar da abin da take so ɗabi'un nan suna iya hana samuwar su. Da haka abin da yake kewaye da mutum shine yake ma'ana nuna kyawun halinsa ko rashin kyawun halinsa. Ya ce fa mutakallifun ma laysa min na'atihi wa la shimatihi yarju ila shimatihi wa na'atihi wa sajiyatihi fa zaka alladhi yarju ilayhi huwa al-khuluq, haka duk abin da yake na sufofi ne da yake komawa akan mutum to shine ɗabi'arsa. To sai malam ya koma wani bangare na biyu, yake cewa wajtama'at kalimatun nafiqina fi hadha al-ilm, kalmomin zantuttuka na waɗanda suke magana a cikin wannan ɓangare, domin yanzu ya shiga wani ilimi ne, ma'ana ilimi kala-kala ne, akwai ilimi na gyaran zuciya, an gane ko? Akwai ilimi na sanin ma'ana hukunce-hukunce na addini, akwai ilimi na sanin yanda za ka yi zamantakewar rayuwar duniya. To yanzu ɓangare guda ɗaya ne ya ɗauko, yake cewa wannan ɓangare na ilimi wato asalin na gyaran halaye da ɗabi'u, wanda shi suke kira as-suluk, gyaran hali ne ake kiransa, an gane ko? To wasu suna kiran shi tasawuf, za ku ji ana cewa sufanci ko? Ko sufaye ne. Me ake nufi da tasawuf? Tasawuf wasu sun ce ya samo asali ne daga abubuwa kamar haka, wasu suka ce wasu mutane ne waɗanda saboda nisantarsu da duniya da siffantuwa da wasu ɗabi'u, to sai suka koma suna sanya tufafi wanda aka yi shi da fata saboda nisantar abubuwa na jin daɗi da rayuwa, da haka daga suf ne aka samu, daga fata ne na dabbobi, da haka su suna ganin su sa kaya wanda yake na yadi ko na auduga kamar jin daɗi ne na rayuwa, gara su sa kaya wanda aka yi shi da fata, don wannan yana nuna rashin sakewa, ma ba za ka ji daɗi a jikinka ba. Wasu suka ce an samo wannan asalin tasawuf ne daga haka, wasu suka ce a'a an samo shi ne daga wato ƙoƙarin tsarkake zuciya daga miyagun ɗabi'u, daga nan ya samo asali. Wasu mutane ne waɗanda suke ƙoƙarin tsarkake zukatansu daga ɗabi'u waɗanda suke marasa kyau, ngane ko? To wasu suka ce daga nan aka samo wannan ma'ana na at-tasawuf, kore daga kore dabi'u ko kuma daga wato asalin sanya irin wannan sifati. Wasu ma suka ce an samo asalin shi ne daga wasu sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira su ahlus suffa, ma'ana waɗanda suke zuwa Madina sun bar garuruwan su, sun yi hijira, sun shiga musulunci, amma sun zo Madina ba su da ma'ana inda za su kwanta, ba su da masauki. Daga sai suka samu wani gefen masallaci, ba cikin masallaci bane, gefe ne daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai zama nan ne makwancin su. Anan za su kwanta su yi bacci, in gari ya waye sai su kama harkokin su, wanda ba su da harkoki kuma haka za su zauna su yi ta ibada. To amma dai ya fi nuna cewa wannan kalma an samo ta ne daga wannan sanya tufafi, domin shi asalin wannan tafarki na tafiya a irin wannan, wasu na cewa an samo shi ne daga masu bauta na addinin Nasara, addinin Annabi Isa, don su ne masu sa irin wannan tufafin, su ne masu ƙaurace ma duniya. Mutum ya ce ba zai yi aure ba, ya koma can saman dutse ya tare, baya sa takalmi, zai daure tsakiyar cikin shi, ba sa huda, ba aure, ba cin abinci mai kyau, sai ibada. An gane ko? Su ne yan irin yan cocin nan da suke yawo da ƙararrawa a hannu. Na ganin da ana ganin su ko? Amma yanzu dai sun narke ba. Dama sun riga sun dawo cikin mutane su ma. Saboda abin da Allah ya riga ya sa ma ɗabi'a ne, ba kai saka hana kanka ba. Ba yanda mutum zai hana kanshi ɗabi'ar da Allah ya yi. Mutum ne ya ce shi ba zai ci abinci a rayuwa ba. Ai abin da zai kare da shi shine halaka. Na haka dole shi yasa duk suka koma suka narke. Yanzu ba ka ganin su ai. Da in ka fito za ka gan su tun da sanyin safiya, za ka yana kada kararwa yana yawo ba takalmi, da wani jan kyalle a tsakiyar cikinsa. Ko? Kai ba huda. To wai rayuwar shi shi wannan ya san yadda rayuwar shi ne kawai ga ibada. To sai ibadar ta kai su ga halaka, dan Allah bai daura musu ba. Duk mutumin da ya daura ma abin da Allah bai daura masa ba, to na abin zai kai shi ga halaka. Kuma Allah ya bayyana a littafinsa, Allah ya ce wa rahbaniya ibtada'uha, wannan halayya na gudun duniya su suka kirkire ta, dan bid'a ce ibtada'uha. Allah ya ce ma katabnaha alaihim, ba mu daura musu ba. Sun yi ne ibtiga'a ridwanillahi, wai suna neman yardar Allah. Sai Allah ya ce fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan haka ba su iya kulawa da ita ba. Yasa a yanzu nan sai ka ji an ce shi fafaromu na duniya ya je wata ƙasa, an kira shi da gudu ya garzaya zai je ya koru wasu fastoci da suka yi lalata da ƙananan yara. To sun ce ba za su yi aure ba. Haka duk wanda ya ce ba zai yi aure ba, dole zai biya buƙatarsa ta wata hanya kuma. Kuma wannan ya yawaita a cikinsu, ba wai abu kaɗan ba ne. In ka ce ma za ka yi bayani a kan wannan ba yi da iyaka, kullum a cikin wannan abin ake. Yau ka ji an ce fastocin garin kaza an yi abin nan ɗinsu, yau ka ji an ce na can kaza su ma sun yadda cewa sun aikata wannan laifin. To haka nan matan da ake tattare su su ma a nan wajen su ma haka ne. Mace ce za a ce an killace ta, wai ita tana so ta bi tafarkin uwar Annabi Isa. Uwar Annabi Isa Allah ne ɗabi'antar da ita a kan haka. Kuma baiwa Allah ce ta ƙwarai, kuma addu'a ce ta iyayenta. Dan tun kafin a haife ta uwarta take mata addu'a. Yake ce inni uibu habika wa zuriyataha min ash-shaytani rajim, inji uwar Annabi kakar shi kenan, babar Maryam. Tunda ta samu ciki take cewa ya Allah madaukakin sarki, abin da ke cikin nan Allah ka tsare shi, kuma lallai in na haife shi ya Allah madaukakin sarki zai yi hidima ga addininka. Yanzu ba haka bane, dan haka shi yasa da ta taso ta yi tasowa ta kwarai. Allah yace fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya, kuma annabin Allah ya kula da ita shine Zakariya. Da haka ita tun tasowanta ba a taba gani ta shiga wani mummuna abu ba. Mace ce wacce take tsarkakakkiya, ba ta taba shiga wani mummuna abu ba. Wanda yake shiga wajen da take kawai shine Annabi Zakariya. Shi kanshi da ya shiga ya ga halin da take ciki, ma'ana na ni'ima da Allah ya mata, da abin da Allah yake azurta ta da shi na abincin da bai taba gani irin su ba, sai shi ma yayi kwadayi ya ce ya Allah ka banda ya zama irin wannan yarinya. Yace anna laki hadha, yace ke Maryam, nazo kina bauta kina kulawa da ɗakin Allah shine baitul maqdis din nan ya shiga wajen da take sakin da ce kanta sai ya samu abinci daban-daban kuma abincin babu a wannan yankin yace anna laki hada daga ina kika samu wannan qalat huwa min indillah tace daga Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab haka take gaya mata kuma shi annabi Allah to anan ne Allah yace hunalika da'a zakariya rabba anan ne annabi zakariya yayi kwadayin Allah ya bashi da ya zama irin ka sai Allah goye bashi da annabi ya haya ita kuma ta aibi annabi Isa to su waɗannan masu danganta mata barna Allah ya tsire musu da abin da suke danganta ba dan haka tsarkakakkiya ce mana sun ce ta yi zina ta aifa annabi Isa akwai abin da ya kai wannan barna wacce bata taba ganin namiji ba wai namiji ta gan shi ko ta yi sha'awar shi babu wannan a rayuwarta shi yasa farkon da mala'ika Jibril ma ya ji bujuro mata abinda ta fara cewa ta ce inni a'udhu birrahmani minka ni ina neman tsarin Allah daga gare ka babu irin wannan mata shi yasa tana daga cikin cikakkun mataye da Allah ya halitta a cikin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamula min ar-rijali kathir da yawa daga cikin mazaje Allah ya fifita su Allah ya zabi jinsin maza ya fifita su da yawan su sun cika ma'ana annabawa da yawa ne a cikin mutane maza yace walam yakmul minan nisa'i illa arba amma mata ba wanda suka kai matsayi na kurewa sai mata kwaya hudu farko yace akwai Maryam ibnatu Imran ita ce kan gaba Maryam sannan kuma akwai Asiyatu imra'atu Fir'aun akwai matar Fir'aun akwai kuma Fatima ibnatu Muhammad yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matar Ali tsarkakakkiya ce domin ta fito daga wanda ya rukuwa tsarki haka tsarkakakkiya ce sai yace sai Khadija uwarta bintu Khuwaylid domin ita ta fara imani yace waɗannan sun cika yace amma fifikon Aisha kuma akan sauran mataye kaman fifikon wani abinci ne wanda yake mai daraja a wajen Larabawa akan sauran abinci yana nuna ita ma tana da daraja madaukakiya to waɗannan matan in ka cire su a cikin mata sauran duk sai dai su biyo su a baya sun cika to shi wanda ya shiga hanya ta sufanci zai ce to irin haka yake so ya zama ma'ana waɗannan me ya kai su ga wannan abin ai gudu ne ko ma'ana da kusanci da madaukakin sarki to sai su suke cewa at-tasawuf asalin sufanci din nan da ake fada cewa mutum ya zama sufi ne dabi'u ne ma'ana kyawawan dabi'u shine sufanci amma idan ka kalli sufayen yanzu mutum ya ce ma sufi ne sai ka samu ya fi kowa jin daɗi sai ka samu ya fi kowa hawa mota mai tsada sai ka samu ya fi kowa shiga gida mai kyau kuma huwa yuridu yana da haka yana sai ya zama ya guji duniya ta yaya za ka guji duniya da mota mai kyau da gida mai kyau da abinci mai kyau da kaya mai kyau kuma makwabtanka ba su san daɗinka ba kana ci ka kwana a kwance a cikin sanyi da wuta a gidanka da iska da komai makwabcinka yana cikin wahala a wannan ba tasawuf ba ne shi yasa suke cewa tasawuf ɗabi'u ne ya ce wa jam'ul kalami fihi yaduru ala qutubin wahid to a duk inda ka kai kawo in a ce tasawuf abu ɗaya ne me ye wannan abin ya ce huwa badlul ma'ruf ma'ana ka yalwata alkhairinka wa kafful adha ka kame sharrinka daga mutane ma'ana mutane ka kyautata sannan kuma ka kame su daga sharrinka ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na gaske na hakika shine wanda al'umman musulmi suka kubuta daga sharrin hannunsa da harshensa ma'ana bai zaluntar su bai cutar da su bai gaya musu mummunan magana bai zagin su bai bacin su wannan shine musulmi na gaskiya hada huwa almuslim saboda haka sufanci ba wai shine mutum ya sa wata riga mai matukar datti ba ya dinga yawo amma in ya ga haram zai taba ba ko wani za a gan shi haka ne ya ɗauka sufanci kawai shine ka sa wani rawani ya fi shekara goma ba ka taɓa wanke shi ba ƙwarƙwata na bin jikinka misalai za su zo a cikin nan malam shi zai kawo amma dai zai ba ai duk tubancinka da neman kuzancinka da Allah baka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa san tsafta. Yana da wasu yan burgamai kanana na fata. Tsirane ne a cike yake za ka yi zuwa daji. Kullum zai shafa a cikinsa. Yana da mai da yake ajewa na gyara gashinsa. Kuma yana tsaftace jikinsa. Yana alwala, yana wanka, in ya fito za a ga yana kamshi cikinsa abbansa. Har kanana yara suna guje-guje wani lokacin su ce in sun shafa shi suna jin kanshi a hannunsu. To amma kaga mutum ya fito sai ka gan shi dukun duk a datti zai ce ma wai shi a can da yake kwana, amma wai shi wani bawan Allah ne. To ba haka sufanci yake ba. In gane ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna karatun Tirmidhi zai zo. Manzo Allah sai Tirmidhi ya kawo babu yake cewa babin cin naman kaza. Ya kawo hadisi ne na ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin naman da yafi so naman kaza. Sai ya zo ce ji baya cin nama a duniya. Saboda tsoron Allah. To tsoron Allah shi ya kai annabin Allah ne. To Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin irin waɗannan naman. Yau zai ce ni fa ba zan ci nama ba. Kaga sai ka ga mutum ba cin abinci, ba shan abin sha, ba tsaftace baki, ba za ka iya zama kusa da shi ba. To wannan ba shi bane hakika hanyar neman kusanci da Allah. Neman kusanci da Allah shine mutum ya tsarkake zuciyarsa. An gane ko? Kuma ya bi tafarki na daidai wanda yake tafarkin annabawa ne. Ya suka yi mabiyansu, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin rayuwa suka yi? Suna gudun duniya. Amma ba ta kazanta ba. Umar radiyallahu anhu ya rasu yana khalifa ya bari ga daya da yake sa amma ba yana wanke ta. Kuma tana da dinki a jikinta ya kai guda 18 tsakanin dinki da fati. Kuma shine khalifa. To kaga amma ai ba ce kazani bane kuma. Ko yana wanke kayansa ya sa rawaninsa ya sa wannan riga. To amma dai kuma akwai takaitawa cikin rayuwar duniya. Yana da rigar da yake shiga jama'a da ita yana da rigar da yake sakawa. Rigunan su ba su wuce guda biyu ba. Amma ka ce riga ɗaya da ita za ka yi bacci, da ita za ka kwana, da ita za ka je juma'a, da ita za ka zo sallar asuba, da ita za ka zo sallar isha, mutum ya tsaya da kai kusa da kai sallar asuba, ka ji ba ka so, ba ka san me ake a sallah ba. Ko wannan misalin mun shafa ɗan shi. Sai ka samu mutum ya ɗauko rigar da tafi kowace da ta ita yake bacci wata jallabiya duk ta tattare da ita zai zo sallar asuba. Bai san zai zo sallar asuba ya ɗan fesa turare a jikin shi zai zo masallaci ba. Ya ɗauka zuwa masallaci kamar zuwa barazi. Eh zuwa roƙo ne amma kuma ka je da kyakkyawar sura mana. Za ka je ga Allah maɗaukakin sarki ne za ka kusance sa sai ka je a cikin kyakkyawar sura. Ka sa kayanka mafi kyawu. In kun koma hadisan juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi wanka ranar juma'a ya tsarkake jikinsa ya dauki kayan da yafi so ranar juma'a ya saka ya nemi turare ko ba yi da shi ya nemi na uwar gidansa ya shafa ya tafi masallaci yana tako har ya kai masallaci idan ya je masallaci yana zuwa lokacin farko ladansa kamar wanda ya yanka raƙumi ne a wannan ranar ya ba da shi sadaka. To haka nan ladan zai ta raguwa gwargwadon himman mutum gwargwadon adansa. Ana so ka sa kayan da ka fi so, kayan da ka fi tsafta da su ka saka su, ka tsaya ka yi sallah cikin nutsuwa. To haka ake so, amma ba wai tasawuf kawai shi ne mutum ya yi ta yawo ba, ma'ana ka ga siffa ba kyau, ba ga ƙazanta, ga rashin kulawa, sai a ce kuma ai babban sufi ne. Ya guji duniya. A gudun duniya shi ne gudun haram. Duk ƙazantar mutum dai zai aikata haram wannan ba gudun duniya yake ba. An gane ko? Kultu sai malam ya ce shi Ibn al-Qayyim kenan ya ce minan nasi man ya ja'aluha salasa. Ya ce wasu mutane suna sa ma'ana tasawuf in kana so wai ka guji duniya ne to abubuwa guda uku ne. Na farko kafful adha ma'ana ka kame cutar da mutane. Kar ka zama mai cutar da mutane duk inda za ka kai. Shi ne kafful adha wa ihtimalul adha kuma ka dinga jure ma ma'ana abubuwan da za ka dinga fuskanta daga mutane na rashin kyautatawa. Wani zai zo ya ma wani mummunan jahilci ya gaya ma wata baƙar magana ko ya ma wani mummunan zargi to kasan cewa zaka jura wannan abin in gane ko wallabina shine idza khatabahumul jahiluna qalu salama jahilai za su su tafka musu wani jahili zai ce a salaman salama mutum ya zo ya kudin dumama zaki ga ce Allah ya saka ma da alkhairi amma da ba haka kai ba da yafi ma kyau kaga ba kowa yake iya haka ba ka zo ka shawo kwana kai baka ganshi ba wani kuma ya biyo yana zuwa yace mutumin banza gidan ku ya je homa wani zaki kuma babu akan hanyar sa bane kuma je zaki ka kaga wannan zai ce Allah ya shirye shi Allah shi ya ta kare yawo shi to shine ihtimalul adha ma'ana ka iya jure ma duk abin da zai same ka wa ijadur raha kuma ka samar ma da mutane hutu ma'ana dinda zaka gani ka sassauta ma mutane ka saba musu da sanyi a cikin al'amuran yace wa minhum wa kuma suna sanyawa a bangare guda biyu ne kamar yanda wannan malamin ya faɗa shine bada abubuwa kyawawa da kuma kame mutane daga munana wasu kuma suna riya mala yace ya ruddu ha ila wahi suna kai shi zuwa ga abu ɗaya ne kawai kyautatawa kullun ga zai mai kyautatawa ko kullun ga zai mai kyautatawa amma ba duk wannan abubuwan da ake faɗa mu koma mu ga ya rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ta kunshi waɗannan abubuwan hadda ƙari ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda kyautatawa ta kai a gare shi dan ba akwai ƙarin daraja ya wuce nan a kyautatawa shine kadai wanda zaka zo ka same shi ba zai mayar da kai ba ma'ana idan ma bai baka abin da kake so ba to zaka samu zance mai dadi shi yasa wani mai waka da yake wake shi yake cewa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma qala la qattun illa fi tashahudi laula tashahudu kanat la'uhu na'amu yake cewa shi tunda yake da dai bai taba cewa a'a ba wannan kalma tala ta zo ya ce ma la ce bai taba fada ba sai dai a cikin tahiyya yana cewa ashhadu an la ilaha illallah yana koli wannan ce amma ba haka ba duk bukatar da ka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na'am ce yace in ba dan tahiyya ba to duk ladin shi na'am ce ma'ana ba wanda ya taba zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma bai samu abin bukatar sa ba babu wannan zaka duk abin da ka zo da shi zaka samu a wajensa mutum ne zai zo da bakar zuciya da kiyayya da gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma da farin ciki zai koma ya fi kowa kaunarsa haka ya faru da ɗaya daga cikin wasu shugabanni musamman ya nado dokinsa sai ma da ya je ya yi umara tukuna ya dawo sai to zai je ya kashe annabin Allah shi zai je kashe annabin Allah a Madina ya hau dokinsa ya nannade takwabinsa ya ce shi tun a duniya bai taɓa jin mutumin da yake kyama ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Madinan kuma ya ce ya zo ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce me ya taho da kai ya ce a shi ya zo ne kawai ya ce a ai abin da ya taho da kai abu ɗaya ne ka zo ka kashe ni ko ba za ka kashe ni ba sai aka kame shi da aka gano takwabin aka bi shi da gudu aka kame shi sai aka je aka samu kusurwa kamar irin wannan ginin na masallaci sai aka daure shi kamau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sahabbansa ya ce ya za ku daure shi shugaba ne fa a cikin al'ummarsa ya ce ku sake shi ku kawo mishi ruwa ku ba shi abinci ya ci to sai abin ya daure mishi ya ce mutumin da na zo kashe shi shine ya ce a mun wannan abin sai ya ce shi yanzu a kai shi wajen annabin Allah aka kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yaje ya wanka tukunne ya zo ya ce shi zai shiga addini dan shi bai taba tsammanin zai samu wannan abun ba ka gaya min kai ne mutum ya shigo gidanka ya haro ta katanga ya zo da wuka ko da wani abu ne yana kokarin raba ka da kyar kasha aka kama shi ka gaya min dalilin da zai sa ka ce a sake shi ba inda za ka yi ka ce a sake shi ko kuma ba za ka taba ganin shi ka ji kuma wai kai ka sake da shi ba to haka nan wani sahabi yake cewa shi tunda ya musulunta abu ɗaya da yake mishi dadi yace bai taba cin karo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hanya ba face sai yayi mishi murmushi a fuskar shi yace wannan abin yana mishi dadi yanzu aka ga mutum dan uwa da dan uwa ne saboda wani sabani na akan duniya ya ganci sai ya fuska to shi ma sai fuska haka ne wani ma yaga za mu kila ɗa da uba ne ba sa ga maci wani kuma makwabci da makwabci wani musulmi da musulmi ne akan wani abu na duniya sai ga wannan yayi ta wannan yayi ta baya ma san abin da zai hada su amma ya san wani abu zai hada su shi zai kauce kaga ana magana ne na kyawawan dabi'u haka duk kyawawan dabi'u mu neme su a cikin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana idan kuna neman kyakkyawan abun koyi wato a rayuwar ku to ku dauka daga manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani hali da kake nema mai kyau ka neme shi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka tambayi Aisha radiyallahu anha ya zaki ki siffanta mana halayyansa halayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take kana khuluquhul qur'an take halinsa fa alqur'ani ma'ana in ka je ka karanci alqur'ani duk wani abu da alqur'ani yace a aikata kyakkyawa to sai ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko a cikin aikata shi duk wani mummunan ɗabi'a da Allah ya zarga ya hana ya kyamace shi ya haramta ta sai ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikatawa kace kana khuluquhul qur'an alqur'ani ka duba alqur'ani shine ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to muna son kyawawan ɗabi'u dan haka da haka kana zaune ba sai kai kazanta ba ba sai ka rike wani rawani ba ba sai ka rike wata sanda ba ta nuna cewa kai mai bauta ne ba a'a a gani a cikin halayyarka a gani a cikin ɗabi'unka da mutane wannan shine zai determine cewa yaya kake an gane ko sai ya sake cewa wa inna ma yudraku imkanu zalika fi salasati ashiya cewa ana riskan wannan abin ne cikin abu uku kyawawan ɗabi'u da tsarkaka da neman kusanci da Allah da samun wannan ana samun shi ne ta hanyar abu uku na farko yace al-ilm dole sai mutum yana da ilimi ba a samun kusancin Allah madaukakin sarki da jahilci domin Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da cewa shi masani ne kuma da ya tashi aiko da manzanni aiko su da ilimi dan haka ba a sanin Allah sai ta hanyar ilimi hanyar jahilci ba yanda zaka san Allah ta hanyar jahilci sai ta hanyar ilimi haka nan aljud yace da kuma kyauta dole ka zama mai yawan kyauta ko da abin da kake da shi ba shi da yawa wani yana tunanin in zai yi kyauta sai ya ba mutum abin da zai ji an mishi kyauta da kyauta ko karami ce ko yaya take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Aisha radiyallahu anha kada ki hana makwabci yake koda kofatan dabba ne kuwa koda abin da bai taka kara karya ba kana iya kyauta da shi wani ya tunanin in yana so ya ma wani kyauta sai ya mishi kyautar da sai an jinjina kyauta za ka yi ta niyya ce ai niyya ce wani yanzu ya dauko dan karamin turare in ka je aikin haji in ka je umara da sauransu za ka ga mutum ranar juma'a saboda wai yana son ya kyautata zai sai turare ya fi kwalba goma aljihunsa ran juma'a za ka ga yana bin sahu yana zuwa wajen ka sai ya shafa ma turare sai ya shafa ma wannan ya shafa ma wannan wannan wani hali ne na kyauta yake gani sai a ganin kyautatawa ne an gane ko za ka kyauta wasabru da kuma haƙuri da haka ba kowa yake iya samun wannan sukaru a kan shi a ce malami ne masani ne kuma mai kyauta kuma mai haƙuri to malam yace fal ilmu shi ilimi yurshiduhu ila mawaqi ibadil ma'ruf shi ilimi shi zai nuna ma ya zaka yi ina zaka aje abu kaza me zaka yi da abu kaza ina zaka kai abu kaza wal farqu bainahu wa bainal munkar shi zai bambance ma tsakanin kyakkyawa da mummuna dan jahili bai san abu mai kyau bai san mara kyau ba amma wanda yake mai sani ya san abu kaza ba kyau ya san abu kaza mai kyau ne wa tartibuhu fi mawadhihi ka aje kowane abu inda ya dace wannan duk ba a samu sai da ilimi da haka fa la yad'u al-gadaba mawdi'a al-hulmi ba zai sa fushi a lokacin da ya kamata ya haƙuri ba masani ne lokacin da ya kamata ya fushi sai ya haƙuri lokacin da ya kamata ya yi haƙuri din idan kuma yin haƙurin zai zama akwai cutarwa sai ya nuna fasakarsa wala bil aksi wala al-imsaku mawdi'a al-badli haka nan kuma ilimi shine zai nuna ma cewa bai kamata ka tame hannunka lokacin da ya kamata ka bayar ba wannan ilimi ne zai kai ka ga wannan haka nan yace bal ya'rifu mawaqi' al-khair shi ilimi zai kai ka ga sanin duk wani hanya ta al-khair wa sharri da kuma sharri wa maratibi hada matakan su wa mawdi'u kullu khalqin kuma da matsayin kowane halitta na Allah idan mutum ne da ya wuce ka a shekaru ka san matsayin da zaka bashi ta hanyar ilimi idan wanda ka fishi shekaru ne ka san matsayin da zaka aje wannan duk ilimi ne zai baka wannan yace wa an yusina istimalahu kuma ka san yanda zaka kyautata wanjudu ita kuma kyauta yab'athuhu 'ala al-musamahati bi huquqi nafsi ita kyauta tana kai ka ga cewa haƙƙi abu ne naka ne amma kana so ka san yadda shi gane ko riga ce zaka ganta riga ne kyau kake sakawa sai wani ya ce wani ina san rigan nan sai ka cire ka bashi amma ba kowa zai iya wannan ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya same shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni dai wannan tubafin naka ci nake so bai da komai a jikin shi sai wannan mayafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya bashi wasu mutane suka je suka zarge shi suka ce me yasa zaka yi haka ya ce na san in na tambaye shi zai bani na san na tambaye shi zai bani shi yasa da ya zo rasuwa ya ce yayi ta ajiye tufafin na shi dakon da yake yi kenan da ya zo rasuwa ya ce abin ne ni da wannan tufafin dan tashi da jira an daji aljiyama shi dalilin sa kenan da ya ta wannan dakon shi ne abin ne ni da wannan tufafin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake na jikinsa ko ya fita daga jikinsa kai tsaye ya halatta a nemi albarkaci da shi amma ban da wani ba da wani mutum ba kuma ruka zo ka ji akan wannan Allah dan nan ba an kai garin ma dan jika ya kai mali ngani ko ko kuma akan wannan Allah da duma nan da kai aiki haji da ita nake so ko saboda ina so in samu albarkacin ka la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi daban ne da mutane a wannan bangaren duk abin da ya fito daga jikinsa kana neman tabaruki da shi shi yasa ran da ya aikin haji da aka mishi aski yace ina sahabbansa a raba musu gashin gaba daya aka raba musu wasu suka boye wasu suka jika suka sha wasu suka goggoga a jikinsu saboda daga ne daga jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wani mutumin makama ya ce ni tunda nake ganin yanda ake girmama mutane ban taba ganin yanda mutanen da suka kai sahabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girmama shi ba ce in yazo alwala kai ka ce za a yi yaki ne saboda kowa yana jinkirin doke shi zai kawo a yi alwala kuma idan ya rage ruwan alwalan da gudu wani ma zai taba ne ya shafa zai taba wani ruwan da wani ya rage ya shafa a cikin kuma wannan ba laifi a ciki tunda shi ne amma ban da wani sa dan a sani in yayi kakin majina ba zaka neme shi karasa to wannan ya shafe shi ne shi kadai an karka zo ka ce ai wani babban baban malami dan haka in yayi kaki kai bar ka goga abin nan dinka in gane ko wannan yake banci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai shi ne ake tabaruki da abin da ya fita daga jikinsa yasa dai daga cikin matayensa yana daga cikin abin da ta ajiye wannan gashi sace in sun yi rashin lafiya zai su dauko su jika su sha kuma su warke kuma sai su warke an gane ko to wannan ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan haka shi kyauta tana kai mutun ya zama abin da yake naka ne ka cire ka ba da shi yasa duk abin da suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su bai hana su sai dai in ba yi da shi yace bazan taba hana muku komai ba cikin abin da Allah ya ba yace wal istifsa'u min hadhihi huquqi ghairihi kuma sannan ya kai makura wajen ba wani haƙƙin sa fanjudu huwa qa'idu juyushil khair dan haka yace ai ita kyauta ita ce wato commander aikin alkhair ita kyauta gaba ɗaya ita ce commander aikin alkhair duk wani aikin alkhair kila bayan kyauta yake wasabru to ga hakuri yace shi hakuri ya fuzu alaihi istidamatu zalika shine zai tsare ma kyauta din dan baka da hakuri ba zaka yi jure da kyauta ba ce na bayar na bayar na bayar sai a kyale na huta ba ai a je wajen wani mama na kaga inda hakuri ba zai wannan bai ce ni na bayar ni kadai ne a wajen da indai akwai hakuri ba zai damu ba sai dai ya kare sai to sai ai hakuri sai an samu wani kuma amma zai je kai bayar yayi sa ba ai ba ni kadai bane akwai wani ma ku je ku same shi shi ma zai bayar wa yahmiluhu ala al-ihtimal kuma hakuri shine zai kai ka ga jurewa ma'ana duk abin da zaka gani zaka iya jure shi wa kadmil gaibi zai saka danne fushinka wa kasfil adha zai saka tunkuje cutarwa ga wani wa adamin muqabala zai sa idan mutun ya ma mummuna ka mishi kyakkyawa hakuri ne yake kawo mutun ya ba mummuna ka mishi kyakkyawa naga wannan a cikin wasu daga cikin mutanen kirki wanda daga cikin manyan malamai ba fadan sunan su wani mutum yazo ya munanta masa mu'amala muna tare da shi ya munanta masa mu'amala mu'amala da wato ba za ka iya tsawarawa ba kuma mutumin ma'ana mutum ne da wannan abin bai cancanta a masa ba to da ya tashi shi kuma na zo na ita neman ba Allah na ranar ban gan shi ba yanzu ai na je wajen wani ne da ya min abu kaza na je na ba shi hakuri ni ban taɓa ganin wani abu zai haɗa in ni ne aka min wannan abin sai ni ba zai yi hakura ba yanzu ya je wajen wani ne ya je ne ya ba shi hakurin abin da ya masa ya ga bai ji daɗi ba kuma bai yi abin ba bai yi abin ba ba a kan laifin ba ne to kaga wannan haƙuri ne haƙuri ne shine wata ranar ka zo wani ya buɗe baki ya ce Allah ya sa jirgin da za ku hau ya faɗi ya ƙone ya ce Allah ya ba ku haƙuri zo ka hau kujerar da zan hau ni na haƙura haka ya faɗa ya ce in dai an kai haka zo ka hau sai kuma duk za mu tafi har da kai ɗin sai kuma aka tafi har da shi sai kuma ya koma ya zo yana ta noje-noje na abin nan kuma har yawan kaga in aka haɗu ɗin sai ka ga wannan tasiri wannan abin nan waga ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa sun je mutum a zage shi ya ce ku yi haƙuri shugaba da ya ce a zage shi mara adalci mara mutunci ya ce ku yi haƙuri ɗan adam ne tare yake bai cika goma ba to kaga wannan yana da wahala ba ba kowa bane yake da irin wannan dan haka yace wa tazkiyati wa ala kulli khairin kama taqaddama wa huwa akbarul auni shi haƙuri shine mafi girman abin taimako ala naili kulli matlub duk abin da kake nema haƙuri ne babban abin da zai kai ka ga samu yasa Allah yake ma wasta'inu bis sabri was sala Allah bai ce bis salati was sabr ba domin ita ma sallar sai da haƙuri zaka yi ta in ba ka yi haƙuri ba ma ba ka yi sallar ba yanzu mutum shikenan ya je garin ya mishi zadi ba komai ya ce aka ce ma da an kira sallah shi ga barci an ji ma zaji to da gari ya mishi zadi bai iya haƙura ba sai sallar nan gobe ya ci ma zanyi yanzu kai yayi zadi ko ba samu abin da za a ci ba ba za a ci sai a yi sallah to amma in ya iya haƙuri zai ce to haka Allah ya so bari mu yi sallar tsani ya haƙuri in muka shiga sallar cikin sallar za mu samu mafita yana gamawa kuma zai zo ya samu mafita Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya daga masa hankali yakan shiga sallah ne kuma in ya shiga sallah sai ya samu mafita kar ka dauka kawai sallah ce ta banda a'a ka shiga wata damuwa wani kunci wani abu ya dame ka a rayuwa samu wani lokaci ka keɓance kanka ka yi alwala ka yi sallah da zuciya guda ɗaya kar ka yi tunanin komai ka mayar da zuciyarka da Allah to sai ka samu mafita don Allah ne ya faɗa wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin haka duk halin da ka shiga na wahala koma ga Allah ka nemi mafita a wajen Allah madaukakin sarki har wani lokaci kan ce ma Bilal Bilal a kira sallah don mu samu sanyi a zuciya yanzu an ce mishi a kira sallah ya ce kai lokaci yayi kuwa ku bani mu dan gama abin da muke mana manzo Allah yake a kira sallah saboda damuwa ta tafi in an shiga sallah damuwa ta tafiya take yace ka domin duk wani alkhairi na duniya da lahira in kana neman shi a cikin haƙuri ne shine Allah yace wasta'inu bis sabri was sala wa inna hala kabiratan illa ala alqafi yace fa hadhihi salatatu ashiya wadannan abubuwan guda uku ma'ana da ilimi da kyauta da haƙuri da su ne ake samun tasawuf kaga yanzu malam Ibn al-Qayyim yana nuna ma me tasawuf na gaske da haka ba wai tasawuf kullun kai ka ce kai sufi ne amma kullun kana kofar wani mai kuɗi kana jira sai ya fiya baka ba kaga ka zama mai kwaɗayi kenan ba mai tasawuf ba haka ne man kullun yana can ko kuma kullun ya killace kanshi a masallaci yana dan azkar din shi da wurin shi saboda Allah ya jewa mashi wani ya zo ya bashi to wannan ba shi bane tasawuf tasawuf tashi ka fita ka nema abin da yafi karfin ka ka dogara ga Allah wannan shine hakikanin bauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi a kasuwa sabban zama suna tafi a kasuwa suna neman abin da za su ci ba su dogara a wajen wani ba ka nema sai ka dogara a wajen Allah to wannan shine hakikatu tasawuf yace wa tasawuf zawiyatun min zawaya sulukul haqiqi shi tasawuf wani bangare ne fa daga cikin bangaren gyaran rayuwa ba wai dukkan shi bane gyaran rayuwa وتزكيه النفس وتهذيبها هذا ترك تزوجي هذا كما تبتشيتا لتستعد دومنت همته لسيرها الى صحبه رفيق الاعلى دومنت تفزوا غا واتو مقبشي وند yake mafi daukaka shine Allah Allah ya sada mu da ma'ana yardarsa ya kuma kusantar da mu gare shi wa ma'iyatu man tuhibbu da kuma kasantuwa da wanda kake kaunarsa fa innal mar'a ma'a man ahab domin mutun yana tare da wanda yake kauna ne kama qala sunun wani da ake kiran shi sunun yace zahabal muhibbuna bi sharafi ad-dunya wal akhirah wallahi masu kauna ta gaskiya ma'ana masu kaunar Allah tsakani da Allah sun tafi da matsayi duniya da lahira fa innal mar'a ma'a man ahabba wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani zamu dakata anan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Allah Allah